بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دمك مغانا سافيران الله تيودتي ديدا شاتكوز قوات الربيع جمادى الأولى هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبوت ايدا دليه بدا تلاتين دا دي دا بيو قوات مايو شكرا تدبو بيو دا قوما وانا شيني كسر نتا دا جتكين دي لنجير سيرا النبوية دا دا مفارا اينهن ايوب ان شاء الله تعالى وانا نجيران جير كسسوا دا ككي جنسو كما ككي كلنسو taken da zamu sanya kowanne ɗaya daga cikin su shine sira, kuma yadda spelling zai kasance da turanci shine S W E R A H sira ba S I ba, S W E R A H sira. A yau zamu ainihin wato yi shimfiɗa ne ko kuma muqaddima ta ainihin wato wannan karatu, wanda wannan muqaddima zamu gina ta ne a jikin ɗaya daga cikin littafin da muka sanya shi daga cikin muqarrarat na wannan makaranta tamu. Wannan littafin sunan shi As-Siratun Nabawiyya, Ahamiyyatuha, Aqsamuha, Maqasiduha, Maqasidu Dirasatiha. Tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, muhimmancin tarihin da kuma yadda ake karkasa tarihin dan ajdadin nazarin shi, da kuma mecece manufar karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan littafi takaitaccen littafi ne kwarai da gaske, sai dai yana dauke ne da ilmomin da ake shimfiɗa ilimin tarihi akai. Wato shi wannan littafin asali ba littafi ne na sira ba, shi ba yana kawo tarihin ba ne, amma yana kawo tsarin da ake bi ake darasin sira din ne a bisa a fahimce shi. Wato kenan, idan ka kira wannan da usulus sira ko qawa'idu dirasati sira, diyaidede wato ka'idoji da hanyoyin karatun sira, malamin da yayi shi wani professor ne mai suna Muhammad As-Sulami, wanda yake ainihin wato yana bangaren tarihi ne da kuma ainihin wato al-hadaratul islamiyya kulliyatu shari'a wa dirasati al-islamiyya dake jami'a ta ummul qura a Makka. Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Ina so in yi amfani da wannan dama in ce dama da dadewa malaman musulunci sun ba da muhimmanci game da ainihin tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Waɗanda suka fara ba da wannan muhimmanci daga cikin malaman musulunci sune malaman farko. Sahabbai sukan zaunar da ƴaƴansu da ɗalibansu da jikokinsu suna yi musu tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, tarihin ƴaƴan shi, tarihin matan shi, tarihin yaƙoƙin shi da siffofin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Almajiransu da suka taso suka wayi gari suka zama malamai sune tabi'ai, su ma suka ɗauki wannan ɗabi'a suka ci gaba da karantar da mutane tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Domin gaskiyar lamari, tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai daidai da tarihin duk wani gwarzo da kake ji ba, tare da cewa a cikin gwaraza manzon Allah shine sallallahu alaihi wa alihi wasallama gwarzon gwaraza, amma shi tarihin shi ya sha bamban da duk wani tarihi na wani irin gwarzo a kowane fage. Ba dan komi ba, shi tarihin shi darasi ne wanda ake tsayawa a yi, domin shine abin da yake kasancewa koyi, kamar yadda ainihin Allah madaukakin sarki ke cewa wato ya sanya mana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne dan ya zama abun koyi ainihin a gare mu. Wannan koyi da Allah madaukakin sarki ya aje Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zama, to babu shakka ba za ka iya koyi da mutumin da baka yi mishi kyakkyawan sani tun daga farkon shi har ƙarshen shi ba. Ba zai yi kwaikwayi mutumin da baka san irin ɗabi'un shi da halayen shi ba. To ƙoƙarin sanin ɗabi'un shi da halayen shi, shi zai kai ka tunɓuko tun daga tarihin iyayen shi da kakannin shi, sadda aka haife shi, irin al'amuran da suka faru waɗanda waɗannan za su ƙara baka natsuwa akan cewa lallai wannan kamalallan mutum ne. Malamai da suka biyo bayan tabi'ai sun ci gaba da bada muhimmanci akan wannan aiki, su al-Imamu Abdurrazzaq da su al-Imamu Malik da makamantansu dukkansu sun yi rubutu ne a cikin tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Domin shi tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wai sai ka dauko tun daga haihuwar shi ko makamantan haka ba, kamar yadda tarihin kowa ma haka yake. Da mutum zai tambaye ka menene tarihin ka, kace an haife ni a Zaria ne ranar Alhamis, shikenan ka ba a cikin rayuwata na taba tuntube na fasa kafa naje likita ya samu bandeji, duk wannan menene? Tarihin ka ne. Abinda ake nufi da tarihi shine wani labari daga cikin labaran da suka shafe ka. A ƙarƙashin haka nan nazo mana da wasu nau'ukan littattafai ne don ku gane irin salon da malamai suka rinka biyo wajen rubutun tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Daga cikin malaman dai da suka bada muhimmanci na fara gabatarwa ɗaliban tabi'ai waɗanda suka zo bayan su suka fara tattara sunna, rubutu dangane da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da karantar da su waɗannan sahabbai, da karantar da waɗannan hadisai din. Duk wannan aiki ne a cikin sirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To sa'an nan sai kuma aka fara samun malamai waɗanda suka fara ayyuka domin tattara tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Tirmidhi ya rubuta littafi ya sa mishi Ash-Shama'ilul Muhammadiyya, ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Annabi Muhammad. Wannan littafin ya rubuta shi ne don ya kawo wasu halaye da wasu ɗabi'u da wasu al'amura da suka shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don haka tun yana faɗin ɗabi'un da halayen har kuma sai ya koma yana kawo wasu al'amura ma waɗanda suka shafi rayuwar shi ɗungurungun, ya yake sanya tufafi, ya yake sa zobe, yaya takalmin shi yake, yaya dabbobin shi suke, duk waɗannan sun shafi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan littafi na Tirmidhi takaitaccen littafi ne, kuma an samu Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta mishi ya yi Mukhtasaru Shama'ilul Muhammadiyya, wato ya ɗauki wannan littafi ya yi ikhtisari shi, ya tabbatar da hadisan da suke sahihai ne, ya kuma cire waɗanda ba su ainihin inganta ba, kamar yadda Malam Jamilu Zainu ya yi Qutufun min Shama'ilul Muhammadiyya, wato wani yanki na daga ɗabi'un Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ga wani babban malami mai suna Muhammad Ibn Tulun, wannan malami da ya tashi shi kuma ya ɗauki wani ɓangare na tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai ce rasailun Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila umara wa mulukil alam, wasiku ko takaddu ko saƙonni da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rinka aikawa ga sarakuna da ainihin dagatai na duniya baki ɗaya, dagatai da dukkan masu mulki manya da ƙananansu. Gashi nan yanzu wannan tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne. A cikin wannan littafin zaka ga tattaruwar wasiƙun da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rinka aikawa dagatai, hakimai, sarakuna da shuwagabannin addini. Hakanan wannan wani malami ne shi kuma da ya tashi sai ya ɗauki wani salo wajen rubutun tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Shi kuwa salon da ya ɗauka gashi cewa ya Al-Misbahul Mubi, wato fitila mai haske, fi kuttabin nabiyyil ummi wa rusulihi ila mulukil ardi min arabi wa ajami, wato fitila mai haske sallallahu alaihi wa sallama masu rubutu, suwa yake wa annabi rubutu da kuma yan aiken manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga sarakunan duniya na daga larabawa da waɗanda ba larabawa ba. Malamin da ya rubuta wannan littafi shine al-Imamu Abu Abdullah Muhammad Ibn Ali Ibn Ahmad Al-Ansari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Ya rasu cikin karni na 8, shekarar hijira na da 783. Wannan littafin ya rubuta shi ne shi kuma sabanin yadda wannan ya rubuta ko ya tattaro wasiqun Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To akwai mutanen da annabin ya tashi ba wasiqa yake rubuta musu ba, a yan aike ake aika musu sukutun da guda su je su yi ainihin jawabi. Ina fata an gane. To suwaye yan aikin Annabi sallallahu alaihi wa sallama? Suwaye sakatarorin shi dake rubuta waɗancan wasiqu zuwa ga ainihin sarakuna na duniya baki daya da annabi ya aika wa larabawa da waɗanda ba larabawa ba? ashe kun ga yanzu wannan wani bangare ne na daga sirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, dan haka dirasa ko darasi dangane da sirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta sha bamban da darasi na rayuwar wani kowane iri, domin shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama rayuwar shi a barkoyi ce. Sannan aka samu al-Imam Tirmidhi ya sake rubuta wani safi awsafin Nabi sallallahu alaihi wa sallama, siffofin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yayin da a can ya rubuta shama'il, wato dabi'u na Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Anan yana faɗin siffofin Annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da abin da ya shafi halitta, da kuma wasu siffofi nashi dangane da abin da ya shafi halayen shi. Sannan wani malami shi ma ya biyo baya yace al-jami' li awsafir rasul sallallahu alaihi wa sallama, al-imamu abul makarim Muhammad dan Abdullahi al-Wasiti, wanda ainihin aka fi sanin shi da Ibn Aquli, gashi ya rubuta wannan littafi. Wannan malami ya rayu ne shi ma cikin karni na ainihin wato bakwai. Siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, duk wannan salo ne wanda ainihin malamai suka dauka dangane da rubutun tarihi. Sa'an nan babban malami al-Imam Ibn Hisham da ya zauna ya rubuta As-Siratun Nabawiyya, tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, aka samu malamai da suka biyo bayan shi suka yi ta ainihin gini akan wannan littafi nashi. Wannan ainihin gashi Muhammad Ibn Abdul Wahhab yace mukhtasaru siratul rasul sallallahu alaihi wa sallama. Wannan kuma aka samu ainihin wato Muhammad Afif Az-Za'bi shi kuma yace si mukhtasaru sirat Ibn Hisham, duk wannan takaitawa ne na sira ta Ibn Hisham din. Waɗannan irin manya-manyan littafai da malamai suka bi suka rinka rubuta su, wasu suka zo daga baya suna takaita su. Takaitawar ta zo ne sakamakon neman a tace mutane abin da ya tabbata, a aje ainihin abin da bai tabbata ba. Amma ga wanda ya tashi jimillar bincike, to sai ya tafi ainihin ya bincika abin da kuma yake fatan ya ainihin wato nemo a cikin waɗancan waɗanda ba a tace ba. Sannan Al-Qadi Iyal Al-Andalusi shi kuma da ya tashi sai ya ce Ash-Shifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, shi kuma wannan littafin ya rubuta shi ne wani bangare ne na tarihin Annabi dangane da gano darajojin shi da matsayin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Kun ga anan shi kuma ba tarihi ne daga cewa an haife shi ranar kaza ga watan kaza, a gano darajojin shi da martabobin shi. Don haka wannan littafin ya fi kama da littafin aqida da littafin fiqh. Menene matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wurin Allah, ya matsayin shi yake a wurin al'umman musulmi, ina hukuncin wanda ya zage shi, ina hukuncin wanda ya wulakanta shi ko ya nakasa shi da rubutu ko da baki ko da menene. Duk wannan malami ya tsaya ya tauna wannan magana. Sa'annan haka al'amarin ya kasance jama'a, sai aka zo kuma aka samu daga baya-baya al-Imam Ibn Sayyid an-Nasi al-Ya'muri ya zo ya rubuta littafin As-Siratun Nabawiyya mai suna Uyunul Athar fi fununil magazi wa shama'ili wa siyar, wato dangane da fannoni na yaƙoƙin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ɗabi'un shi da tarihin shi. Shi ma wannan malami ƙarshen ƙarni na shida zuwa farko-farkon ƙarni na bakwai ya ainihin rasu. Wannan littafi nashi mujalladi biyu ne, kuma daga cikin littattafai mafi inganci a wannan fagen, domin da kanshi yana aikin tacewa saboda dama malamin hadisi ne. To sa'annan a wannan zamanin kuwa malaman sunna waɗanda suke bin manhajin salafus salih sun fi kowa rubdugun rubutu dangane da abin da ya shafi tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wani babban malami da ya rubuta littafin Ar-Rahiqul Maktum, ma'ana wani abin sha mai daɗi, wani juice, wani narkakken fruit, ma'ana kamar gwanda, mangwara, lemo a haɗa a rududdige maka su, sannan a rufe su a cikin wani abu adananne haka, sai ce bahthun fi sira annabawiyya ala sahibiha afdalus salatu wassalam, sai ce wannan cikakken bincike ne dangane da tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Malamin da ya rubuta shi shine Safiyur Rahman Al-Mubarak Fori, shi ko wannan malami daga Al-Jami'atu Salafiyya yake wadda ke kasar ainihin India, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Wannan malami alƙalamin shi bai bushe ba, ya tashi ya sake rubuta littafi Rawdatul Anwari fi siratin Nabiyyil Mukhtari, shi din ne dai Safiyur Rahman Al-Mubarak Fori, shi ma wannan tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne. sannan aka sake samun wani abokin shi kuma makwabcin shi ya rubuta ar-rahmatul muhda, manzon Allah rahama ce wadda Allah ya yi kyauta take shiryar da mutane, yace siratu sayyidil mursalina al-muhda, wannan ainihin wato tarihin shugaban manzanni ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wannan ainihin hasse da ya samu kyauta ma daga ainihin jami'atul imam ibnu taymiya wadda ke kasar ainihin India. Wannan malami sunan shi ainihin wato Abdul Aziz Al-Madini da kuma ainihin wato Nurul Islam Shafi' As-Salafi sune suka yi hadin gwiwa suka ainihin rubuta wannan littafi duk game da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Hakanan kuma aka sake samun dai a Sheikh Rahmatullah Abdul Ghani Ibrahim Khalil, shi kuma mazaunin Madina ne, ya rubuta littafin Al-Uswatul Hasana, manzan Allah kyakkyawan koyi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda Allah madaukakin sarki ke tabbatar da cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera, duk mutumin da ke fatan ya je lahira ya haɗu da Allah lafiya kalau, in dai yana fatan haka to ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya dauki manzon Allah shine babban abun koyi. To sannan sai malam Muhammad Rashid Rida yazo ya rubuta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wannan yana daya daga cikin dafan da aka rubuta a wannan zamani na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda yake yana da dadi da kuma saukin ainihin karatu. To sannan sai kuma malam ainihin Muhammad Al-Khudri shi ko da ya tashi sai ya ce Nurul Yaqini fi sirati sayyidil mursalina, wannan yana daya daga cikin dafan da aka rubuta a wannan zamani, kuma malamin da ya rubuta shi yana kokarin taka tsantsan wajen tacewa da tabbatar da abubuwan, duk da wasu abubuwan dangane da sira jama'a sai kun ta zilliya da su kuma sun sille maka sun shigo cikin littafin ka, daga baya a samu malaman hadisi su ce ai wannan abun fau bai tabbata ba. A karkashin haka ne aka samu babban malamin hadisin duniya na wannan zamani ya dauki wancan littafi As-Siratun Nabawiyya, wanda mujalladi biyu ne na al-Imam Ibn Kathir, ya aikin tace shi sai dai yana cikin aikin ya saurara bai kuma ci gaba ba har ya rasu. Wannan malami shine malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yace sahihu siratin nabawiyya, ingantaccen tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai yace ma sahha min sirati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa dhikri ayyamihi, ga abin da ya tabbata game da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma bayani akan zamanin shi, wa ghazawatihi da lokacin yaƙoƙin shi, wa sarayahu da kuma tafiye-tafiye na wa'azuzi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya wal wufudu ilaihi, da kuma baki da suka rinka tawowa gare shi, lil hafiz ibn kathir, ibn kathir ne ya asalin littafin amma bi qalami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, shi kuma Nasiruddin shine ya maida shi sahih haka. To wannan littafi yayi kokarin tace waɗannan abubuwan, sai dai kuma kamar yadda nace bai samu ya karasa shi ba. Sannan har wa yau Ibn Kathir yana da littafi wanda ya sami shi Mukhtasaru Siratir Rasul, takaitaccen tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda yayi kokarin kawo abubuwan da suka tabbata ne, kuma yana harbe da shure abubuwan da ba su tabbata a ciki ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sannan sai wani malami kuma daga baya-bayan nan yazo ya ainihin wato rubuta cikakken tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, lallai shi da kanshi ya kira littafin nashi da cewa Mawsu'atu Siyar, wato encyclopedia ce, taska ce dangane da abin da ya shafi tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wannan malami professor ne, sunan shi Dr. Ali Muhammad As-Sallabi, wannan littafi nashi mujalladi tara ne, ya tsaya rubuta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yakan yi kokarin tace abubuwa ba dan komai ba, dan saboda irin yadda al'amuran sira jama'a sai da taka tsantsan, saboda abubuwa ne wasu an tattaro su ne daga bakin tsofaffi yan gargajiya, waɗanda kawai labarin suna kawo shi ne yadda kunne ya gaji kaka. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sannan sai kuma Dr. Abdullahi Ibn Abdurrahman Al-Khar'an, shi ko yace As-Siratun Nabawiyya, wannan littafin shi ma ya rubuta shi ne don ya kokarin tacewa da tantance wasu al'amura waɗanda suka shafi tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To daga cikin aikin da ake yi a cikin tarihin Annabi ko rubutun tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, akwai kariya da ake yi dangane da irin harbin magana da baƙaƙen ainihin wato ɓatanci da su kafirai suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen a zage shi game da shi kanshi ko auren shi ko matan shi ko ƴaƴan shi ko a ci mutuncin shi saboda wata magana ko wata fatawa ko makamantan haka, shine ainihin wato malamai suke tashi suna rubutu. Amma anan banda irin wannan rubuce-rubuce da malamai suke yi, wani malami ne aka samu mai suna ainihin wato As-Sunayd ibn Ahmad Abu Yusuf, ya zauna shi kuma sai ya tattaro maganganun orientalists mustashriquna wato malamai na yammacin duniya, irin maganganun da suka rinke suna kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai ya ce difa'u ulama'il gharbi 'anil rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, irin kariyar da malaman yammacin duniya suka rinka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Anan alal aksi, wato sabanin yadda aka saba mustashriqai galibi su suna harin sunnan manzon Allah da batanci ne, to nan kuma akan samu wasu daga cikin su ko kuma wasu daga cikin malaman kasar Turai su kuma kariya suke wajen yabawa da wasu al'amura. To sannan wani abu mai matukar muhimmanci ita ce wannan maganar, akwai wasu kafirai waɗanda sun zaunar da kansu ne ko kuma an zaunar da su a ƙarƙashin wasu ƙungiyoyi na addinin kafirci ko kuma a ƙarƙashin wasu ƙungiyoyi waɗanda suke fada da tsarin nagarta, wajen waɗannan mutane su rinka saka shubha da rigingimu da ruɗani game da tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Shine aka samu Dr. Imaduddin Khalil ya rubuta littafi ya ce mishi Al-Mustashriquna Wasiratun Nabawiyya, mustashriqawa kafirai daga cikin maƙiya na Turawa waɗanda suke ainihin harin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da habaici da baƙaƙen maganganu da sauransu. To duk waɗannan littattafai jama'a na ɗibo su ne a matsayin misalai, akwai da yawa waɗanda in an lura na tsatsallake su ban kawo su ba, ba don komi ba, saboda malamai sun yi rubutu game da sirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fiye da hatta tafsirin Alkur'ani. Malamai sun yi rubutu game da sirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fiye da rubutu da suka yi akan tauhidi da aqida da fiqhu, domin duk wani malami da kaji ya rubuta littafi na sharhin hadisi ne ko kuma na tattara hadisi, duk bangaren khidma ce ga sirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ashe idan har mun fahimci haka da kyau jama'a, za mu ga cewa lallai su malaman saboda matsayinsu na malanta sun tabbatar da cewa haƙiƙanin al'amari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine babban abun koyi, domin a cikin maganganun shi ne za a ji fassara Alkur'ani fiye da duk wani tafsiri da zai fassara Alkur'ani. A cikin maganganun shi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama za a ji fassarar duk wani fiqhu da duk bayanin wani tauhidi ko aqida. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To a cikin wannan takaitacciyar muqaddima da nake so zan yi mana, zan ainihin wato dan komar da mu baya nuna mana malamai idan suka ce galibi sira a istilahi na musulunci, to abinda ake nufi shine tarihin ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To amma al'amarin ya watsu yayi fadi yadda yake tarihin kowane daidaiwa daga cikin mutane ma ana iya kiran shi ainihin wato asira. A ƙarƙashin wannan ne malamai suka ainihin tarbuce-rubuce suna ainihin kiran rubuce-rubucen nan nasu da sira ko asiyar da nufin tarihin wasu mutanen, kamar littafin Siru Alamin Nubala na Al-Hafiz Az-Zahabi. Amma kai tsaye idan malamai suka ce sira ko za a yi darasi game da sira ko kuma mun je mun saurari sira ne, to alal itlaqi abinda ake nufi shine As-Siratun Nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wat taslim. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka darasi dangane da ainihin wato sira darasi ne mai matukar muhimmanci kwarai da gaske. kuma yana wajaba ga dukkanin musulmi baki dayansu da kuma malamai musamman su ainihin wato bada muhimmanci dangane da sanin ilimin sira dinnin da kuma hanyoyin tabbatarwa da kuma tace shi. A cikin wannan muqaddima tawa ina so ainihin wato in danyi rinƙayi ne mana waiwaye a dan tafiya ta hanyar jin irin abubuwan da malaman farko suka faɗi dangane da abin da ya shafi darussa game da sira. Wani babban malami daga cikin malaman farko mai suna Aliyu ibn Hussein Zainul Abidina yana ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Shi kuwa kamar yadda al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya ruwaito yana wato Ibn Kathir ya ruwaito a cikin littafin Al-Bidayah wa Nihaya cewa yake kunna nu'allimu maghazi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kama nu'allimu surata min al-Qur'an, muna koyon tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da yaƙoƙin shi kamar yadda muke koyon sira, kamar yadda muke koyon ainihin wato sura ta Al-Qur'ani, ma'ana kamar yadda muke koyon karatun Al-Qur'ani haka muke koyon tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To sa'annan sai al-Imam Muhammad ibn Isma'il ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, shi ma wannan yana daga cikin ainihin wato malamai na tabi'ai, shi ko cewa yake yi cewa akai kana yuhaffidhu abna'ahu maghazi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ya'udduha alaihi, yana sa ƴaƴan shi suna haddace tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam musamman al'amuran da suka shafi yaƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuma yana tsayawa yana tattalin wannan abin da suka haddace kai ya zube wa yaqulu, yana cewa hadhihi ma'asiru aba'ikum, wannan shine tarihin iyayenku da kakanninku, fala tubayyu dhikraha, kar ku sake ku tozartar da ambato ko kuma wannan tarihi na iyayenku da kakanninku, domin dukkanin da ya kamata ya san tarihin iyayen shi da kakannin shi domin ya san yadda zai iya gyara al'amarin da yake fuskanta na rayuwar shi. Wannan magana al-Khatib al-Baghdadi shi ya ruwaito ta a cikin littafin al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To idan muka ainihin wato tafi da nisa a cikin ainihin wato wannan littafi da muke cewa za mu shimfida muqaddima akai, za mu ga cewa mai littafin ya yi ainihin wato kokarin ya jawo hankalinmu dangane da cewa karatun sira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana bukata a tsaya ne a yi shi a tsari irin wanda yake na ilimi, ba wai tsari kawai irin na sauraren tatsuniya ko kuma tarihi ko kuma wani ainihin labari ba. Yace daga cikin matsalolin da ya kamata a bada muhimmanci wajen hanyar binciken tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya kamata a bada muhimmanci dangane da hidayatul wahayi wal istimdadu minhu, cewa wahayi shine ainihin hanyar da Allah madaukakin sarki ya bi ya shiryar da al'umma, da kuma irin yadda ake samun fa'idoji daga cikin ainihin wahayi wanda Allah madaukakin sarki ya saukar, daga shafi na 20 ne nake karantowa. Sannan sai kuma khuludur risala wa khatimatuha lil adyani wa khatimatuha lil adyani al ilahiyya, sannan yana da kyau dukkan mai karatun tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bada muhimmanci dangane da nazari da bincike akan cewa sakon da Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi sako ne na dindindin jama'a, ba sako ne wanda ya zo ne ya tafi ba, ko kuma sako ne wanda ya zo ya yode daga bayan babu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sannan ka sani da cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake shine cikamakin annabawa, kunshi kuma shine cikamakin sakonni, wannan zai baka damar ka samu yaqinin abinda kake karantawa, kana karanta abu ne wanda yake na dindindin ba na je kana yi ka ba, kana dora mutane ne akan al'amarin da yake na dindindin ba abu ne wanda yake bayan baka za a dawo a ce an shafe wannan abin da ka karantar ba, kaga wannan zai ba ainihin ka zai baka damar ainihin wato ka zage kwanduwar ka domin kai nazari yadda ya kamata. Sannan na uku maqasidud dini, yana da muhimmanci ka gane menene manufofi na addini. Manufar farko ta addini ita ce a bauta wa Allah madaukakin sarki, sannan kuma a tsarkake wannan bauta gare shi daga shirka da riya da sum'a da duk wata ainihin bid'a ko son zuciya da za ta shigo. Sannan abu na hudu da ya kamata a bada muhimmanci gare shi domin ainihin wato binciken tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ismatun nubuwa, cewa annabta aba ce wadda take tsararriya, wato annabta wani hali ne wanda Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga duk wani abin da ba shi bai shigo mishi. Wa hifdhullahi lirrasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama min al-khata fil balaghi anillahi. Sannan ka bada muhimmanci game da binciken irin tsarewa da kiyayewa da Allah madaukakin sarki wa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga duk wani kuskure wajen isar da ainihin sakon da yake daga Allah. Sannan na biyar, salamatun naqal, a samu ainihin wato ciro bayanai ta hanya wadda take lafiyayya, wato abinda malam yake cewa kada wajen dauko tarihi ya zama an yi daidai da masu dauko labarai, kai ya zama wajen dauko tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi daidai da yadda yara ƙanana ke zuwa wurin sabbin amare domin su jiyo tatsuniyoyi. Abinda ake bukata shine ya zama duk abinda zaka ciro a wajen bincikenka ya zama ka ciro shi wanda yake lafiyayyen abu ne ingantacce. Sannan sai na shida, dirayatul aqli, ya zama kuma kai da kake wannan bincike da gano tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya zama hankalinka ya goge wajen iya dauko abubuwa da kuma yi musu kyakkyawar fahimta tare da auna su a bisa yadda ya kamata ka auna su domin kai musu kyakkyawar fassara. Wannan magana tana daukan ma'anoni da dama. Idan baka da gogaggiyar kwakwalwa zaka samu kanka a halin matsala wajen karatun tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Dan haka zaku zo ku ji abu na farko da zaka fara dubawa a tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kai ba tarihin Annabi kadai ba, da tarihin duk wani wanda yake gwarzo ne a wani fage, musamman fage na da'awa. Abu na farko sai an dubi inda aka haife shi, inda ya taso, irin mutanen da suka haife shi da irin mutanen da ya taso cikin shi cikin su, sannan yadda yanayin zamanin shi yake game da siyasa, game da tattali, game da gudanarwa, game da ainihin abokan zamantakewa waɗanne iri ne. Sanin haka shine yake taimakawa kwarai da gaske wajen samar da kyakkyawar fassara. Ai mini uzuri in dan tsaya in yi wani tsokaci wanda rashin sanin haka, wato adamu dirayatil aqli li aktsari shababil muntasibina ila sunna fi Nigeria sababun min asbabi tasharrudihim fi da'wa wa majalil amal. Na daga cikin abubuwan da suka tarwatsa ɗaliban ahlus sunna a Najeriya shine rashin lura da irin wannan abu. Shi kullum in ya tashi zai auna duk wani wanda yake jin labarin shi ko yake son ya sadu da shi ko yake son ya tarihin shi, yana aunawa ne da yadda shi tashi bi'at take kawai, ko kuma ya auna da yadda shi yake. Misali, ɗalibi ne a Sokoto, iyakar abin da yake yana zuwa ainihin wato COE ne, wato College of Education, idan ya je dauko lecture shi ba shi da wani abu da zai sai zo kwance shi nazari ya bacci. To duk sanda ya dauko wani malami a kasar yana so ya mu'amala da shi, sai ya dauka shi ma malamin nan haka yake, baya yin aikin komai, na haka duk sanda ya ga dama sai ya buga mishi waya, idan bai dauka ba sai ya tura mishi text sai ya zage shi cewa yana wulakanta mutane, aikin me yake ba abin da ya kamata yake nan ba, tunda yana zaune ne kawai ba wani abu da yake yi. Abin da shi yake surantawa shine yaya tashi rayuwar take. To wannan yana daga cikin gudadancin da kullun yake hada daliban ilimi a kasar nan da malamai. Dan haka yau sai ka ji wannan dalibin yana gaban waɗannan malaman, gobe sai ka ji ya bata da su ya tsallaka ya koma can, gobe sai ya tsallaka nan, gobe ta sai ya tsallaka nan, nan da kwana bakwai sai ka ji yayi declaring, wato yayi shela kanshi a matsayin kai shi ma da ya zama malamin kanshi kawai. Da ya shigo shi ma sai al'amura su rikice mishi, waɗanda za su biyo bayan shi shi ma sai su fara ainihin zargin shi da kaza da kaza da kaza, saboda haka tarbiyyar take. to yana daga abin da ake bukatar hankali yayi aiki anan dukkan mutumin da zaka auna shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an haife shi ne a wani gari wanda garin a tsurkukin tsakankanin duwatsu ne ta duk inda zaka shigo garin sai ka hauro wani babban dutse ta duk inda zaka fita garin sai ka hauro wani babban dutse wato gari ne wanda yake da wahalar rayuwa kenan gari ne wanda yake da yanayin zafi gari ne wanda lokacin sanyi kuma zai iya daukar sanyi saboda irin waɗannan duwatsu sannan gari ne wanda yake mutane ba za su cika kai mu'amalolinsu a wannan irin yanki ba saboda irin wannan halin da garin ya samu kanshi a ƙarƙashin wannan zaka samu mutanen garin suna da jufufi suna da bushewa suna da gidadanci ba dan komai ba saboda yawan saduwa da wasu baki da mutanen wasu nau'i ana huda yana kawo wayewar kai da gogewa to sai aka haifi annabi tsakiyar waɗannan mutanen masu kaushin hali masu bakan magana da ashar masu bautar gunki waɗanda akwai ƴan daba da ƴan ta'adda a cikin su sannan ita kanta gwamnatin zamanin gwamnati ce ta kama karya babu wani wanda zai tashi yin zalunci wani mai hankali daga cikin sanatocin gwamnatin yace kaza bai kamata ba a zo a tattauna a majalisa sai dai ƙara ingiza wutar wannan zalunci Allah ya aiko salihin bawa managarcin bawa a tsakiyar waɗannan mutane dan ya gyara su gyaran kuma ya fantsa mai kai ko ina a bangarorin duniya ya kake tunanin waɗannan mutanen za su fuskance shi to kai kuma sai Allah ya sa kai ustazu an haife ka ne a tsakiyar anguwar malamai ko anguwar alƙalai ko anguwar limamai waɗanda suna da hankali sun iya ƙur'ani sun iya fiqhu dattawa ne masu nazari dan haka in kaga irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake mu'amalanta wasu al'amura a wasu yanayi sai ka fahimci cewa hakurin nan da ake cewa yana da shi ko yana da shi saboda kai baka taba tunanin cewa akwai wata rayuwa mai kaushi banda irin rayuwar da ka taso gani kake shi ma annabi ya tashi ne tsakanin manya-manyan limamai da malamai da manya-manyan alƙalai ka manta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama an haife shi cikin mutanen da wani ya shekara 40 da yadda giya ta sake shi tsabba in ya sha ya sha ya sha yana tashi bacci ji ya watsake sai sake zubawa ya sake tuntsirewa har ta waye gari ta zama giya da buguwa ba ta hana shi noma ba ta hana shi kasuwanci saboda giyar ta riga ta zama mishi jiki to kan an haife ka cikin limaman da yake gaba ɗaya babu wanda ya taba ganin giya ma an haife ka limaman da wani saboda imani da tsarki yana ganin motar tasi ma motar ƴan iska ce ba zai shiga ba tasi da aka yi mata fenti yana ganin haramun ne ma ya shiga saboda tsabar tsarki da ɗaukaka to an haife ka tsakiyar mutane irin waɗannan to ba daidai ba ne ka rinka suranta kowa ma haka ya taso wato ina mana bayani ne dangane da amfani da gogewar hankali a wajen abin da ya shafi ainihin wato nazarin sira lallai sai ka ne kana amfani da irin waɗannan in ba haka ba to za a iya samun matsala to mutumin da ya zauna ya yi nazarin sira a bisa waɗannan gaɓoɓi guda shida gaɓar farko ita ce ya dubi yadda wahayi yake ya san cewa kuma wahayi nan ne maɓuɓɓugar shari'a ya gane cewa daga cikin siffofin da saƙon annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da su shine akwai siffa ta dawwama dindindin sannan da tabbatar da cewa daga kanshi babu wani wanda zai sake zuwa da wani saƙo da kuma gano cewa manufofin addini shine a bautawa Allah shi kaɗai bai da tarayya sannan a gano cewa lallai annabawa tsararru ne dan haka annabta ma wani hali ne tsararre sannan kuma a san irin matsayin da Allah ya kai annabi na tsare shi daga kurakurai wajen isar da ainihin saƙo sannan a san cewa duk abin da za a ciro a kawo wa jama'a a yi nazarin shi sai ya tabbata cewa wannan abin daidai ne sannan a rinƙa ana auna al'amura da hankali da kuma ainihin nazari kyakkyawa duk sanda aka karanci tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama irin wannan tsarin to za a ga cewa lallai an fito da sakamako wanda yake mai matukar muhimmanci kwarai da gaske to sai kuma yayin da ka bi waɗancan matakai wajen karatun sira to ga kuma matakan da ya kamata ka bi wajen karantar da ita da wa'azi da ita da yaɗa ta da aiki da ita na farko dai tukuna ana so ka dubi addiqatu fi qira'ati alwaqi' allazi alayhi an-nas. Idan ka karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ka zo zaka auna mutane da yadda rayuwarsu take, to sai ka tsaya ka natsu kwarai da gaske, dan ba haka ba sai a samu tufka da warwara. Misali jama'a, yanzu abin da yake wahalar da matasa a yanzu, wannan Qur'ani dake hannunmu, su abin da suke gani haka Allah ya saukar da shi jumlata wahida, tare da cewa mafi yawancin su sun karanta Qur'ani, sun iya tafsiri, amma sai suka gafala, sun san cewa Qur'ani ba jumla ɗaya Allah ya saukar da shi ba. Amma sai ka ji mutum ya ce me yasa ba za a tashi yanzu ai kirarin jihadi ba, bayan ga ayoyin jihadi burjik a cikin Al-Qur'ani Allah ya ce ai jihadi. Amma fa shi wata biyu da suka wuce ne ya fara da'awa, ko shekara uku ya manta kafin waɗannan ayoyin su sauka ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai da aka shekara goma. Kuma ba wai daga cikin shekara goma ne aka ce to a tashi ai jihadi ba, sai da wani hali ya hukunta haka na hijira, da kuma cewa har yanzu hijirar bata gama biyan bukata ba, domin har yanzu an bar garin amma ana wulakanta musulmi, an hana musulmi su kai ga ɗakin Allah, ana zalunci da makamantan haka. Sannan kuma bai lura da cewa sai da aka zauna aka tarbiyanci imanin mutane, yadda mutum zai iya sadaukar da kanshi a kashe shi da dukiyar shi da komai nashi don addinin ya tsira, sai da ainihin aka yi tarbiyar mutane game da yaya za su yi su ainihin wato iya hatta tsayi da saho a wurin tayar da jihadin. Duk shi bai bi waɗannan matakan ba, kawai da ya tashi sai ya buɗo suratul anfali, Allah madaukakin sarki ya ce kaza, sai ya buɗo suratul safi, Allah ya ce kaza. To yanzu kun ga anan bai samar da dukkan basu qira'atul waqi'i allazi alayhi an-nas. Abinda ake nufi da dukka jama'a anan shine yaya zaka auna rayuwar mutane din a yanzu, da kuma yadda ainihin wato rayuwar wahayin ta sauka. Ba wai zaka rinka dibo ayoyi bane kana labkawa mutane, sai kana lura da tarihi shi da aka saukarwa, yaushe ne, waɗanne matakai ne aka kai. Sannan dubi giyan nan, rana ɗaya ba haramta ta ba, amma Allah yana jin tsoron wani ne? Allah yana da wasu dattawa ne da za su zo su ce mishi kai gaggawa? Ba ruwan Allah da kowa, amma Allah madaukakin sarki yana da sunnar shi da yake bi ɗaya bayan ɗaya wajen shiryar da ɗan adam. Mutum ne kamar yadda kuka ji mun ce wani ya shekara 40 yana shan giya, giya ta zama kamar ruwan alwala a ƙasar Hausa. Duk inda ka je a ƙasar Hausa za ga an aje tulu ko buta ko randa, an aje mata moda, ma'ana duk sanda kake jin kishi ga ruwa nan ka sha, fi sabilillahi ne, fi sabilil adati ne, ga dai ruwa nan. Sai da giya ta waye gari ta samu wannan matsayin a cikin mutanen nan. Mutum in ya samu kuɗi zai zo a dafa giya gaba ɗaya a shanya kuɗin da shi, in ya samu kuɗi zai bi a aje tuluna gaba ɗaya a anguwar a rinka cika su da giya, kowa yana sha fi sabilin shaitani, don kowa ya shaida a kasuwa ta yiwuwa na kyau. Mutanen da suka waye gari haka zai yi rana tsaka a ce a zo a ce musu ginin ba kyau. To shi yanzu ba zai bi wannan matakin ba, in ya taso ya ga mahaifin shi na shan giya shekara 40 da ta wuce, sai ce shi kuma ya zama ustazu a yau, to nan da kwana biyu dole uban ya daina shan giya ko kuma za a yi bala'i, saboda ga ayoyi sun haramta giya. Madadin ya dubi waɗanne matakai ne Allah ya bi, to shi kuma waɗanne matakai ne zai aiki da su, domin su matakai da Allah ya bi ba ka'ida ce akan cewa dole sai an bi su wajen shiryar da mutum ba, amma matakan principle ne, ka'ida ce aka koya maka ta cewa akwai abin da in ka tashi ba za ka tunkare shi kai tsaye ba, sai ka tafi mishi a kaikaice. Dole sahabbai ne matasa guda biyu ko uku suka musulunta, da suka musulunta sun san gunki da uban suke bauta ba kyau, madadin su tashi su rugurguza gunkin, in sun yi haka ba abin da zai faru, tashi hankali za a yi kawai su bar gidan, sun bar gidan kafirin banza kafirin hofi. Amma haka suke so, so suke shi ma uban ya shiru ko, sai suka ɗauki mataki. Kullum da ya waye sai uban ya gunkin wanka, ya shafa mishi mai, ya shafa mai huda da turare, ya yi mishi ado tsaf, sannan sai ya faɗi sai ya sujuda, ya nemi tabarruki, sannan sai ya fita. Sannan sai ayan suka ce to abin da za su yi, za su nuna wa baba kuskuren wannan abin da ike yi a hankalce amma ba za su nuna mai da ƙarfin tsiya ba da suka tashi bayan uban yayi wa gunkin wanka da shafe-shafe da ado da komai ya sujuda ya nemi tabarruki da sa'a ya fita sai da suka tabbatar ya tafi sai suka dauki gunkin nan a yadda yake sai suka je suka samu bola sai suka kwantar da shi a cikin bola sai suka da suka ci gaba da harkokin su yazo fagab yana ta fada wa ya dauke mini Allah na wa dai ne wa dai din ya gama fada yayi ta cazawa anguwa sai ji labarin ai Allah shi yana can a kwance a cikin bola to ya akai waje ya dauko shi ya lallashe shi ya share shi ya share shi yayi sujuda ya tuba haka suka yi na daya na biyu na uku da yaje dauko shi a bolan da ya daga sai dan kara shi da kasa yace na gane kai ma aikin banza ne baka iya kare kanka kullum sai a dauke ka a jefar da kai a bola baka iya tare kanka to baka da amfani gare mu yanzu kun da waccan a ina ne suka samu wannan umarnin cewa su yi haka babu amma ka'ida ce suka dauka ta bin a hankali har kai da kanka ka gano kaza ba daidai bane ku dubi matakan da Allah madaukakin sarki ya bi dangane da giya ya fara nuna cewa asalin giya tukuna asara hatsi ce duk manomi ko ya san darajar hatsi to ya fara cewa kuna diban inabi kuna diban hatsi kuna mai da ita kaza to yanzu an dan fara kada tuta cewa asara ce aka fara dawa aka sake dawa ana nuna cewa eh lallai kam tana da dan amfani saboda tana da riba tana da vitamin a cikin ta tana da menene tana da menene aka sake towa aka ce ai giya babu shakka babu wani alheri dangane da mutum ya shata lokacin sallah ya kusa to daga ƙarshe bayan an gama gamsar da su da waɗannan abubuwa waɗanda na farko an fara ne da abin a tattalance aka sake biyo abin a tattalance sai aka biyo abin a ibadance sa'annan sai kuma aka zo aka nuna cewa abin ma babbar musiba ce domin yayi daidai da mai bautar gunki da mai tsafi da dan caca da kaza shikenan daga lokacin aka hana su amma hatta wajen hanawar Allah ya yi amfani da kalmomi Allah madaukakin sarki bai ce giya aikin banza bace giya sai ya biyo rinka nuna kalmomi waɗanda duk wanda ya nazari zai ga duk abin da aka faɗi yayi daidai da ainihin ita giya din ƙarshe sai ya ce fa hal antum muntahuna ko a shirye kuke ku bari sai suka ce eh mun bari aka ɗibo giya aka yi ta kwararar da ita akan titina me yasa ba a zubar da ita a cikin kwata ba aka ce saboda duk wanda ya ji an zubar da giya a kan titi to ya san yau ba lafiya garin mu zai tambaya me ya faru sai a ce mishi ai an hana ta mu a nan yanzu wannan irin girasa da ake neman kai da dukka wajen gabatar da waƙi'in mutane zuwa ga abin da ya faru da sira ina tabbatar muku da cewa shi ya saka matasa tun daga Najeriya har ko ina na ɓangarorin duniya a yau a cikin hayaniya don shi duk inda ya buɗe aya sai ji Allah maɗaukakin sarki ya ce ai faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ba zai dubi gaba da farko da ƙarshen ayar ba sai danno ayar ya ce ba dai na gaya muku gaskiya ba dama Allah ya ce wanda ya so ya kafirce ya kafirce wanda ya so ya imani Allah yana da wuta sai gaba in ya ji kun wani taro akan magana sai ya ce to kun tabbata kafirai ya ma daina zuwa sallah masallaci na ga sai wa yadda rubi an goye shi kadai ne musulmi na biyu al-ihata bi hadha al-waqi' min khilal mutakhassisina la mutahammisina fa hasab malam yace dole ne in aka tashi duban wannan irin yanayi wanda al'umma suke ciki a samu mutanen da suke dogaggu ne game da sanin rayuwar jama'a sai ce la mutahammisina ba ƴan hamasa ba ba ƴan zafin kai da dumin kirji ba ba ƴan hul ba ina fatan an gane ko kun fahimci wannan maganar ma'anan aka tashi za a auna menene abin da ya kamata a yi yanzu kuna zaune kuna sallah a masallaci sai aka je aka ce za a rufe masallacin za a rufe masallacin za a yi kaza yanzu mutahammisai cewa za su kowa ya je ɗauri rawani
kowa zai sawo magoji a aljihun shi da Qur'ani mai zuwa a zuwa zauna a ita karatun Qur'ani duk amarka ɗaya ma a cikin masallacin mai shahada da mutahammisi ne kenan. Amma abin da ake bukata so ake yi wajen auna wannan waƙi'in a sami mutakhassisi na ƙwararru waɗanda za su ga a lokacin da ya dace a yi. A shiga cikin masallacin a zo a markaɗe ku, na in kun shiga cikin masallacin za a zo a markaɗe ku. Amma in kuka ce to shikenan kun janye jikinku daga cikin masallacin, sai ku ga an fasa zuwa rusa masallacin. Ashe ba masallacin ba ma ake son rusa ba, kowa ke son hallakawa. Ashe kenan ana buƙatar dangane da auna yaya tarihin nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faru, to yaya ta mu rayuwar take, ya za mu auna abubuwan. Ku sai an samu mutane gudu ba wai masu ɗumin kirji ba. Malam ya ce salisan na uku tahlilul waqi' bi diqqa wa mawdu'iyya, sannan duk abin da yake ya faru din a tsaya a warware abin tsotse da tsotse a iya gano yadda yake, sannan kuma a bibi yadda mawdu'in yake. Don galibin abubuwan da suke faruwa jama'a fa ba su tsotse da tsotse daidai da yadda suka faru a zamanin Annabi ba, balle ka ɗauko irin mance ɗin kai tsaye talabka a nan. Ko kun fahimta jama'a, dole ne sai an yi tahalili a tsaya a dubi. Na'am, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya girgiza gumaka ba ya zo yana zungurar su da yana wa qul ja al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa, sai ka ce to yanzu wannan aya da wannan hadisi dalili ne akan wajibi duk matasan garin nan yau su tashi, duk inda gunki yake aje a rushe shi. Da haka aje wannan mata mai rufaffen ido a gaban kotu aje a rusa ta, aje wannan da take kofar faculty of law a rusa ta, aje wannan mutum-mutumi da aka sa a runabout aje a rusa shi, wannan hoton yan mata da aka sanya a jikin signboard aje duk a buge su. Duk gaba daya saboda ga hadisi manzon Allah ya yi aiki da aya, dole ne yau a rusa gumaka, yau ba zaman lafiya a garin mu. A nan kun ga na farko ba a tsaya an yi tahlilin waqi'in Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya kai shi ga yin wancan abin ba. Rana tsakai ta shi wannan sai da ya ci garin Makka da yaƙi. Abu na farko da ake so ka gano kenan, shin kai ka ci garinku da yaƙi ne garin ya zama ƙarƙashin hannunka? Kun ga ba a hallale ba, ba a warware yadda abin yake ba. Na biyu, sai an sake duban waqi'in Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama san da yake rusa gumakan nan yana tunanin wani abu kuma zai biyo baya. To kai kuma fa kana rusawa ne kana tunanin wani abu zai biyo baya, don haka kana rusawa sai ka kashe wayarka, sai ka tafi tsafe ka je ka zauna ka yi gudun hijira. Ya ashe ka ga abin ba da bane ko kun gane? Saboda haka wannan yake nuna lallai ne a tsaya a yi tahlilin waqi' din da diqqa, sannan sai mawdu'iyya a dubi yadda abin yake ya yi daidai da ginin shi, kuma menene zai kai ya komo. Waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata a rinka aunawa wajen aiki da ainihin tarihi ɗin. Sannan sai kuma tafsirin wa tahlilu ahdathi sira wafqa almanhaj almaruf alislami, duk wata gaba da aka karanta na tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wani abu da ya faru da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaya a fassara shi a bisa yadda ya kamata ya faru, a tsaya a hallale shi a bisa tsari na ainihin wato ilimin addinin musulunci. Misali, yanzu sai ka koma bayan gari sai ka ce ka koma kana khalwa, haka tambaye ka sai ka ce abin da Allah ya khalwa, sai ka ce gaskiya ne, amma manzon Allah ya yi khalwa ne a irin wannan halin da kai kake ciki? Dole sai an dubi yaya ne za a rinka duba a hadas din. Shi ya yi khalwa ne a lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya rinka ɗauke shi yana kai shi bayan gari, ya zauna yana tunanin wace hanya za a ɓullo wannan rayuwa da muka samu kanmu. Kai kuma yanzu daga cikin musulmi ne za ka janye jikinka ka je ka zauna ainihin a wani daji ko kuma a wani ƙauye kwana uku ko kwana huɗu ba ruwanka da kowa, madadin ka zauna ka karantar, wanda cikin karantarwar da wa'azin da za ka yi a cikin kwanaki uku ɗin nan zai haifar da shari'a da gyaran ƙasar da waccan halwa ko da ibada ce ladanta zai taƙaitu ne a kanka kadai. To dole ne dukkan ahdas idan suka faru to dole sai a rinka tsayawa ana dubawa. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ji cewa ƙasar Rum ta ci ƙasar Farisa, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi murna ya farin ciki da haka bana manzon Allah yayi farin cikin wani kafiri ya ci wani kafiri to kai yanzu ba tare da lura ba sai a ce maka kasar Rasha da kasar America sun buga yaki America ta yi nasara akan Rasha sai kai ta murna baka dubi yadda ahadas din suke ba a can abin da ya rinka faruwa marasa addini wato marzawan makka sa abu jahal da abu lahabi su ne suke zuwa suna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ƴan uwan can masu bautar wuta suna buga fada da ƴan uwanku masu addini kuma masu bautar wutan nan sai sun yi nasara akan ƴan uwanku masu addini dan haka da labarin ya iso wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa masu addinin kiristanci sun yi nasara akan masu bautar wuta sai manzo Allah ya farin ciki da wannan irin nasara to yanzu ka ga abin idan baka tsaya ka kalli wannan ba yanzu kai da ka ji America ta ci kasar Rasha sai ka hau murna baka san kuma menene ita kuma America take wa musuluncin ba ba tare da ka dubi wa musabbabi ne ya kai da annabi ma ya tsaga kai ya yayyayi wancan fada ba sai dan kafirai sun ja hankalin abin sun maida abin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama mai addinin sama kiristoci masu addinin sama dan haka sai suka hada su tare su kuma masu bautar gunki su kuma masu bautar wuta nan ma sai suka sake hada junan su tare wannan abin da yake nuna mana jama'a yana nuna mana sun dauki abin ne a siyasance ko sai annabi ya bi su a siyasance shin ko kai akwai irin wannan waƙin gare ka idan babu irin wannan waƙin to kana buƙatar ka tsaya ka nemi fassarar yaya abin nasa yake yaya nasu yake sannan mabiyar tahdid muka ila iktida min masiratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kayyade wuraren kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin tarihin shi da aka ce a kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin tarihin shi idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dogo ne yana son ya riga inci 50 in ya zama kai kuma gajere ne idan ka ce to yanzu za ka kwaikwayi annabi dan haka inci 50 ne rigar shi kai ma inci 50 za a dinka maka ya za ka zama kamar bakuwar tantabara haka ne ko ba haka ba ashe kun ga dole ne ka gane ya ake nufin kwaikwayin annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana son ya dacaccin tufafi to dogo ne kai gajere ne kai wada ne kai kowane iri ne kai kai ma sai ka dace tufafinka amma ba za ka ce sai ka kirga inci nawa ne tsawon rigar shi kai ma haka za ka sa inci nawa ne fadin hannun shi kai ma haka za ka sa in aka samu haka kuma za ka wayi gari daga ƙarshe sai a ga ba kullum kake da shi ba na ɗaya kenan na biyu wajen ƙayyade da ƙeƙe da ƙeƙen ina ne ya kamata a yi koyi da shi ina ne bai kamata a yi koyi da shi ba ina ne ya halatta ina ne ya wajaba ina ne ya kamata a yi koyi da shi abubuwan da suke ja'izai ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sha'awar kabewa sai kai ma ka zan kana sha'awar kabewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sha'awar zuma kai ma kana sha'awar zuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana ainihin sha'awar fararen tufafi sai kai ma ka zo kana sha'awar fararen tufafi waɗannan duk abubuwa ne waɗanda ya yi daidai in ka kwaikwayi shi akan haka amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya auri mata tara sai kai ma ka ce za ka auri mata tara kaga anan haramun ne ka kwaikwayi shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin ainihin wato darajojin shi idan mace ta zo tana son shi ya amince to shikenan amincewar shi shine auren shi da ita kai kuma yanzu kana ustazi ko malami ba wa'azi sai wata ta zo ta ce ustazi ina son ka sai ka ce shikenan je ki gida daki na uku din nan dama an gyara wasu je yake kawai wasu ga ce to ga amarya nan an samu me yasa haka annabi yake yi sai ya ce a'a ba a baka izinin wannan ba kun ga ashe dole sai a gane a ina da ina ake koyi da shi a ina ne ba a koyi da shi a ina ne ya wajaba a yi koyi da shi a wajen aqida a wajen sallah a wajen azumi a wajen zakka nan kuma dole ne iya abin da ba za a ƙara ba ba za a rage ba ashe kun da dole ne a haddade a cikin tarihi ina gama karanta tarihi aka cire fitr sura wani fitr ne ake fa'idanta dole ne a tsaya a fitar da cewa to nan ya dace a koyi da shi nan ya wajaba nan bai halatta ba nan kaza nan kaza nan kaza dole ne a yi irin wannan abubuwa ko kun fahimta jama'a rashin wannan kayyadewar jama'a kamar yadda kuka fara fahimta daga bayanaina sun haifar da jibi'o'i masu dimbin yawa yanzu sai ka ga mutum ya matsa sai ya bayyana yana da wata karama dalili sai ce saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da mu'jiza ko kuma duk wanda yake bin shi dole ne shi kuma a same shi da siffar karama babu inda aka faɗi haka ba inda aka ce yana daga cikin biyayya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a same ka sai kuma kana da mu'jiza ko kana da wata karama ba inda aka faɗi haka karamar nan kuma kai tunanin dai bata zama min khawariq al'ada daga cikin abubuwan da suka saba al'ada aga ka jefa buhu sama ka hai kana tashi flying mat aga cewa kana ainihin wato tafiya akan ruwa aga cewa kana kiran tsuntsaye suna kewaye ka kuna zuke duk wannan bashi daga cikin abubuwan da aka ce maka kai koyi da annabi ko annabi Dauda ko annabi Musa ko makamantan haka ka jefar da kwajirinka ya zama ainihin miciji ka tarwa tsamakiya a ce ai kama ta bayyana ka zo za ka yi magana da tsuntsu ko kwado ko wani fitifiti ko makamantan haka duk wannan fa bashi daga cikin abubuwa to kun ga dole ne mutane su san ina ne da ina ake koyi ashe wannan aiki ne akan kamalani don mun muna magana wajen karantarwa ne karfa zo ka bude wa mutane cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mun yi shi dole ne ka rinka nuna wa mutane a ina ne da ina ake koyi dole ka rinka haddadewa dan ba haka ba za a samu over fahimta za a samu fahimta yadda ta zake sannan kuma sai malam yake cewa ma'rifati marhala allati tumassilu halatul ittida da kuma sanin matakai yanda sune matakai ko kuma sune halayen da ake kwaikwayon shi sannan sadisan bayanu kayfiyatu liqtida min khilali durus alhali allati alaiha an-nas wa tabi'atu aqdari at-tabayyun su'udan wa hubutan to sannan kuma ga wata babbar magana jama'a idan ka zo za ka dora mutane dangane da kokon annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ka dubi halin su mutanen da kake nunawa halin su mutanen da kake nunawa wajen karfin kulasu da addini da kuma raunin kulasu da addini mutane ne kaje ka same su kana karantar da su ɗan sanda ne a barikin ɗan sanda sojoji ne a barikin sojoji kana ga sai ka ce waɗannan ku duk ɗan bid'a ne dukkan askaje ne saboda haka abu na farko ba zan dawo a ci gaba da karatun nan ba sai nan da wata uku kowa sai na ga jemin shi tukuna ya fito ba tare da yayi wata kuskure ba sannan za a ci gaba da karatu kaga anan baka dubi halin da suka samu kansu ba sannan baka dubi yadda suke banda ko da hukumar da suke wa aiki ta bari su bar jemu wani karfin kular shi da addini kuma ba zai sa ya aje jemu ba a mata ne ka zo zaka karantar da su tana zuwa sai ta same su dukkanin su baki daya sun yi jambaki da gagar sun sanya warawarai da mundaye kowace ta fesa turare ta zo ta yi zama na mukami saboda ita ce her excellency matar gwamna wance bayan ita ce her excellency matar minista wane a ita ce her distinguished matar senata wane duk baki dai suka zo suka taru ana kanshin jambaki da gagar da abubuwa kana zuwa sai ka ce waɗannan duk fasikai ne in na kalle ku ma imani na zai rabu sai ka fita ko kuma aka zo ka same su duk da sunan sun sanya hijabi amma babu niqabi sai ka ce to ai kallon fuskar mata haramun ne dan haka yanzu in dai kuna son ai wa'azin nan a kawo labule a sa tsakanin ni da ku ku rinka ji na ta lafifika wannan ba shi daga cikin matakaiya na shiryar da su a bisa hasken sura annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi in yazo yakan dubi mutane da yadda suke sai ya mu'amalance su misali yanzu mu'amalin suna ba mu yadda da burkusai ba ba mu yadda da burkusai ba amma yanzu kana zuwa kauye ana cewa ai ga Sheikh Jafar Mahmud Adam ai ga Sheikh Albani ai ga Sheikh Gumi ai ga Sheikh Kaza wani yana ganin ka sai ga ya burkusa to in kace tashi 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 idani mutumin banza to shikenan ka lalata harka gaba ɗaya baka gyara ba amma fa kana da dalili hadisi ne sahihi sai aiki da shi annabi yana tafiya sai suka hadu da Mu'adh ibn Jabal sai annabi ya ga mu'azu ba'azu daga ne yace ai na yi tafiya dai kaza kaza sai mu'azu sai durƙusa sai manzo Allah yace ma ya haka tashi ai da zan sa wani yayi wani sujuda da matar aure nace to mijinta yanzu kai hadisi ne kai aiki da shi lafiyayye ba matsala amma matsala ita ce ne baka lura da ƙarfin addinin mu'azu bin jabal da annabi ya gani da kuma ƙarfin addinin wannan baƙawo da ko da limamin ƙauye ne wallahi azumi akwai ƙauyen da naje muna tsaye da wani da ya jira da yaran mutanen ƙauyen yake musu ai limamin ƙauyen ne ya fada ni kuma limamin ya haife ni da ni da wanda yake bashi labari yake musu liman ga wane 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 wato kaddara yake kawai sai ta fi sujuda ba wai sujudi shukuri ba fa sujuda ya tafi gaba ɗaya da ya je sai ya saurara haka ya aje kansa a ƙasa yana kawo alhamdulillah mu kanmu alhamdulillah mutanen da muke bin su a sama a rediyo yau ba su a gaba wani ba sha Allah ina fata an gano to muka godiya muka godiya daga baya muka tashi ruwa muka je har gidan liman muka gaishe shi yau ta jin daɗi yai ta jin daɗi to yanzu da a wanda ta yaɗu a cikin matasan gari to yanzu shi matasan sun haɗu da mu ba za su durƙusa mana ba to ina son ku gane irin waƙe in hadisi ne za ka karanta sahihi amma in ka tashi tabbaka shi da wajen mu'amala sai ta dubi yaya ƙarfin tabayyun yaya riƙon addinin wane yake da yadda annabi yake wa sahabbai har Umar Allah ya ƙara mishi yarda al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba ko Abdurrazzaq ko Bayhaqi sun suka rawaito wannan asarin na shi nan a cikin Bulughul Maram mai ta'liqin Hamid al-Fiqi Abdullah dan Umar suka yi sallah da wani mutum sai ga mutumin yana riga mai yin ruku'i da sujuda ana idan da sallah sai kama mutumin nan yana duka yana duka yake to sake sallah la sallaita wahdaka wala bi imamin muqtadauta kai dai baka yi sallah kai kare ba to kai baka kwaikwayi limin ba to me ya faru mutumin sai ya sake sallah yanzu sai kuka yi sallah da wani sai kaga ga shi ne yana sallah ta tajen kuciya ko yana riga liman ana idan da sallah ka tukunin shi ka rinka maka shi da kafa kana duka ina ba a ƙari a police station ba a ƙari kuma masallaci ya hargitse wannan yana daga abin da duk inda ka ga an ce masallacin ahlus sunna ana rikici hadisi ne zai hada su rikicin abin mamaki hadisi ne ya hada rikicin amma ba asalin hadisin ba shine nazariya ce suka yi wa hadisin sai suka tabbaka nazariya akan waƙe'in su ba tare da sun tsaya sun yi wa hadisin kyakkyawar fahimta ba sannan wajen mu'amalantar mutane ce ba su dubi yaya mutane suke ba wajen ƙarfin ko raunin su wajen kula da addini ina son ku kiyaye wannan yana daga cikin babban matsala jama'a ku tsaya ku auna wannan da kyau lalle yana daga cikin kurakuran da ake yi yanzu ka tafi Abuja za ga manyan mutane kyamar ustazai suke masu matsakaiyar riko da addini dalili akan haka yana komawa ga abu ɗaya ne tsaf shine suna cewa waɗannan ustazan ba sa compromising ba sa sassautawa kuma sassautawar gaskiya ce ba dan komi ba a wannan halin mutum ne ya tashi an saka shi ya yi makarantar mission ta primary ya yi makarantar mission ta secondary ya tafi ingila ya zuwa ya yi karatu yana dawowa an ɗauke shi ya zama shi ne director kaza ya wayi gari ya zama shi ne kaza shi ne kaza tun da yake bai taɓa zama da musulmi wata uku ba to sannan sai zai ɗauko ka wato bambancin kai da shi kamar tsakuwa ce fa da ainihin tarin dala da gauran dutse to sai ka zo kake tunani duk abin da kwakwalwarka ta iya ɗauka ai dole kwakwalwar shi ta iya ɗauka don me don kai musulmi ne ai shi ma musulmi ne a'a a nan ba haka za ka auna ba kai malami ne shi kuma ba ma ɗalibi ba ne gama garin musulmi ne kawai fata ake yanzu ma ya fara sallah tukuna ba irin ku ɗaya ba to wannan tabayyun ɗin da ba a aunawa kawai ake auna cewa shi ba musulmi ba ni ma musulmi ne tun da muka iya haka da yasa ba zai ba ka je ka ɗiko ayoyin zakka kana zuwa ka maka mishi ka ya zama kafiri zai shiga wuta tun da baya zakka shi tukuna ma bai san zakka wajiba ba ce ko ba wajiba ba ce don ina ganin don me zai je wahala ya samu kuɗin shi san da yake neman kuɗin ko malamai da limamai ina ruwan ku da shi ashe a yanzu in ka zo ba zuwa za ka yi da waɗannan ayoyi da hadisan zakka ai za a zo yau mai huma alaiha yau maka ba ka ba za su zama miciji ana maluka ana kanzuka duka waɗannan hadisai gaskiya ne amma sai ta iya yaya ake hallale su da gargadan kula shi da addini da rashin kula shi da addini wallahi ina ga muku wannan shine tarwata dawa daga al'amarin matasa kaga ne ka same su sun fara masallaci tsaf kafin wata biyar sai ka ji sai an hada da tear gas sai operation yaki sun go sai operation flush out sun go saboda rashin auna irin waɗannan al'amuran to Allah madaukakin sarki ya taimake mu to bayan duk da malamin ya gama waɗannan sai ya ce to babu shakka wannan yana nuna mana kenan sura ko kuma tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ashe abu ne wanda yake bukata a tsaya a nazarce shi a yadda ya kamata sannan kuma a gabatar da shi a yadda ya kamata ko sai ya ce daga cikin matakan farko da za a lura da su shine annabatu zamani li siratin nabawiyya dole ne a tsaya a dubi ainihin wato zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tun daga lokacin da ake nazarin sunna asira har zuwa lokacin da ba a zo ana karantar da ita ana nuna mutane yadda za su yi aiki da ita ina ganin anan ba sai na dade wajen ainihin wato tattauna waɗannan matsalolin ba tarin ko ba saboda na tattauna su a baya a tattaɓance lura da ainihin wato zamanin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar haka na farko mutanen garin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gaba ɗayan su yaran su daya ya kamata ka gane wannan sannan duk wani wanda ka gani yana da dangantaka da ɗayan imma dangantaka ta jini ko dangantaka ta surkuntaka duka mutanen nan da ka gani cikin ƙaryar Makka haka suke dan haka kenan in ka so za ka iya cewa gaba ɗayan su al'umma ce guda ɗaya dunƙulalliya ko to sai ka auna yanzu kai da aka haife ka a sabon garin Zaria ko aka haife ka a sabon garin Kano ko aka haife ka a cikin wata anguwa daga anguwanni na Kaduna ƙabilu ne a anguwannin wanda kowace ƙabila daga cikin ƙabilun nan ba ta yadda ma waɗancan ƙabilun suna da asali daga annabi Adam suna da akan hanyar tarihi ne aka same su ko tsautsayi ne ma na jinjiya har tarihi ya samar da waɗannan ƙabilu kowace ƙabila haka take kallon ɗayar domin duk wanda ya tashi abin da zai ce sai ce ai wannan ba shi da asali ai wannan danke ne duk abin da aka ce danke wato ba farko shi aka daga kwano ba dan danke ne haka wanda bai da muhimmanci ai wannan dutsa ne ne dutsa ne kwaro ne wanda yake duka a duniya baya wuce awa uku ma'ana waɗannan ƙabilun fa ba inda suka taso kuma ba inda za su je abin da yake cewa kenan ga dubawa shi ya ce dutsa ne yanzu kai da aka haife ka tsakiyar mutane masu irin wannan tunanin da yadda waɗannan ƙabilu suke sannan mutanen Makka gaba ɗayan su sun haɗu akan addini ɗaya shine addinin kafirci addinin gargajiya tare da cewa wasu gumaka ke bautawa wasu aljanu suke bautawa wasu mala'iku wasu suna bautawa ɗauriya ne ɗauriya da ka sani ɗauriya wani duk inda da kogi zai faɗi su ji da san allolin shi na ciki ashe kun da ni yana da kyau ka dubi wannan zamanin ka ji yadda cikin Makka take ko ma wajen Makka idan ka dubi wajen Makka kuma gaba ɗayan larabawan da ke kewaye da Makka su kuma ganin mutanen Makka suke a matsayin ɗan kama karya mutanen da suke ganin sun fi kowa asali to tare da haka kuma za ka same su su waɗannan larabawa da ke kewaye da Makka suna da ash-shu'uri bin naqas suna jin su ba su isa ba in ya samu kanshi a gaban bakuran shi sai lalatar da kanshi dan haka zai iya zama dan daba in mace ce za ta iya zama karuwa zai iya yin kowace fitsara ba dan komai ba saboda ya san cewa dama shi ba a bakin komai wanda yake kallon shi ba to ka ji yadda kewayen garin da aka haifi annabi yake sallallahu alaihi wa sallam idan ka tafi nesa za ka ga wasu irin mutane ne waɗanda wasu ƙabilu ne daban su kuma ba su ma taɓa yadda Balarabe ma mutum ba ne tun daga Qurayshawan na cikin Makka har na waje waɗannan mutanen su ne Farisawa waɗannan mutanen su ne Rumawa ina muka gane haka lokacin da labarin ya zo wa sarki Kisra daga Abu Sufyan cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ana tambaya sai aka tambaye shi na hirakal hirakal shin larabawa na kaciya sai ce eh da aka tashi saboda yadda bature ya rena balarabe shine mutanen rom sai aka ce aje a samu duk inda ga balarabe a kamo shi ita kai sai aka ji ana ganin wani balarabe aka zo aka cire mai wande aka gamsa a gaban jama'a yana da kaciya sai aka ce tashi duk kan da ka damu guri ba mai da shi cikin komai ba sai yanzu mutanen da aka aiko wanda zai shiryar da al'ummar duniya gaba daya kun ji da wasu kabilu suka dauke su ko kun tunce wannan da ke jama'a yanzu misali zan yi ku yi hakuri jama'a don irin waɗannan misalan wasu na cewa yana ta musu da hankali amma ba yadda muka iya yanzu irin yadda Bahaushe ya dauki kabilar Bagi wanda Bahaushe saboda rena su din yake ce musu gwari menene ya sa ya rena kabilar gwari sai ce bai da fasaha idan kaya ne Bahaushe ya saba ya dauka a ka gwari ko sai ya dora haka sai Bahaushe ce bai da fasaha idan gani ne Bahaushe ya ba ta daura da sauki gwari sai ta daura sai muskute idan haka sai Bahaushe har ya mai da abin salon magana duk abin da kai kuskure ya ce ko da Allah kai da gwari yanzu sai a ce Allah ya tashi turo wanda zai shiryar da Hausawa daga cikin gwarawa kuma ina son ka auna abu za a samu matsala akwai sura da farko tukuna akwai reni ina fatan kun gane wannan a wani babban gari daga cikin kasashen mu namu na ainihin wato kasashen Fulani a nan kasar Hausa yadda da Fulani ke tunanin ya fi kowa asali a garin ya fi kowa daraja kuma duk kabilun da ke kewaye da shi sun yadda cewa haka ne dan haka in ya tashi shi wannan kabila sai dai zo wurin da Fulani ya karba addini ana nan gobe kuma ai mai gori a ce gafara nan kwanan ka nawa da shiga addini har za ka nuna mana san iyawa ana nan wata rana sai ga kuma da Fulani ya zo ba sa karkarin da Fulani daga cikin daji ya zo zai karba addinin musulunci a hannun ƴan uwan shi Fulani sai waɗancan kabilu suke ta dariyar mugunta yanzu duk da irin wannan yanayi to yanayin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan in ka dube shi ta wajen addini da kuma kabila idan ka dube shi ta wajen da kiɗin da ka shine karfin soja gaba ɗaya ba a mai da Balarabe a bakin komai ba don duk fasahar Balarabe ta yaƙi ba ta wuce kibiya kwari da baka ba sai mashi sai ainihin takobi bayan wannan Balarabe ba shi da wata fasaha da ta ɗari wannan sai aska ko wuka ko makamantan haka a daidai lokacin da gwamnatoci irin na Farisa da Rum su kuma suna da fasahar yin tankokin yaƙi da igwanni waɗanda za su kafa su zai suna ainihin wato har da bom yana rusa gini ko kuma yana kashe mutane tun wannan lokacin suna da su sai ka gaya min a irin wannan zamanin nesa waɗancan irin ƙabilu waɗanda dama suna ganin sun fi waɗannan waɗannan da ake ganin ƙasƙantattu su zo da addini a bi za a bi saboda suna da daraja to za a bi ne saboda dama an yarda cewa suna da ƙarfin soja to sai wajen dukiya waɗancan mutane ne waɗanda sarakunan su ke ci su sha a cikin kofuna da kwano na zinare waɗannan kuma suna ci a cikin akushi da ainihin ganye ina za ka haɗa su to dole ka tsaya ka dubi annutaq az-zamani li siratin nabawiyya lallai ka ba da muhimmanci game da gano irin zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu waɗannan addini ne suke da ƙarfi a lokacin nan addinin yahudanci yana da ƙarfi amma ƙarfin shi ba ƙarfi ne na addini ba ƙarfi ne na ci da sunan addinin amma ana zalunci zaluncin ana yin shi da mutukin gida da na waje zaluncin da ya kai har da yahudai na ganin cewa in yaki dukiyar Balarabe ya ci halal laisa alaina fil ummiyina sabilun babu wata hanya da Allah zai kama mu in mun ci dukiyar wanda yake Balarabe ne wannan ita ce aqidar su amma fa wannan karatun ba Allah ne ya saukar musu a littafin su ba ƙarya take wa Allah sannan sai Kirista wanda shi kuma Kirista baki ɗorayen su ta taso ne a kyamar waɗannan irin musulmai larabawa, don haka malamai daga cikin kiristoci sai su ainihin samu gida ko masallaci a bayan gari ko a daji sai je gin hauzanin shi, yana ganin zama cikin waɗannan ƙazamai ma ko hallaka ne, yana jiran annabin ƙarshen zamani ya zo su tafi tare. Sai kuma aka ce cikin waɗannan ƙazaman da shi yake gani a cikin su ne Allah ya nufi ya aiko da wani annabi, sai ji hasada ta kama shi. Tuntun shi da yake wanke rigar shi da tarbi yana yawo da cross, Allah bai aiko a cikin irin su ba sai a cikin waɗannan ƙazaman. Kun ga dole ka dubi yadda zamanin yake game da irin wannan gwagwarmaya kuma ta tsakanin addinai. To duban wannan zai taimaka maka wajen babu shakka ka gane wato ashe abin a yadda ka saba fahimce shi to ba haka yake ba, sannan sai ka dawo sai ka ga. Idan ka koma ɓangaren siyasa da gudanarwa da sarautu, a lokacin babu wata sarauta kwaya ɗaya a Makka, kowace ƙabila tana da ainihin nata sarkin. A cikin kowace ƙabila kuma za ka ga kowace anguwa da kowane layi ko kuma baban wato tsinkin wata anguwa suna da wani nasu shugaban. To su wane ne ke nan yanzu ke gudanar da Makka a matsayin jagorori? Su ne waɗanda suka gaga, ko dai sun gagara, ko sun gagara saboda ƙarfin dukiya, ko kuma suna da ƙungiyar 'yan tauri da 'yan daba waɗanda in suka ce kaza ka ce a'a za a bi dare a yanka ka. Wannan abin da ya shugabantar da su Abu Jahal kenan, 'yan tauri ne. Menene ya shugabantar da su Abu Sufyan? 'Yan kama karya ne, alhaban birni masu dukiya, suna da ƙungiyoyi na 'yan daba. Su ba za su daba ba, amma suna da ƙungiyoyin 'yan daba da suka ɗaure musu gindi. Sannan in ka dubi mutane irin su Hamza da su Umar, su kuma menene ya shugabantar da su? Suke yin abin da suke so kuma su kwana lafiya. Su kansu ne gagararrun kansu, su kansu fitina ne, da irin su Umar ibn Musa. To in kana da waɗannan al'umma gaba ɗaya, sai a ce to kai kuma ka taso a cikin su ka ce gaba ɗaya ba akan shari'a suke ba. To dole ne sai ka auna da kai kuma yanzu kana ƙarƙashin wasu mutane ne ko kana tare da wasu mutane ne waɗanda suna da sarakuna ne na musulunci, waɗanda suke da tutar musulunci da Ƙur'ani da Sahihu Bukhari da risala ta fiqhu, amma kuma sai suka aje sai suka koma suka ɗauko al'adun gargajiya na iyayensu da kakanninsu kafin musuluncin ya zo, amma kuma suka ci gaba da da'awar cewa waɗannan al'adun su ne asalin musuluncin, su kuma sarakuna ne na musulunci. Sai ka taso za ka yi da'awa a ƙarƙashin irin waɗannan mutanen, dole sai ka tsaya ka dubi waɗannan abubuwan. Ina fata an gane. To duban yanayin wannan zamani ɗin nan jama'a yana da muhimmanci ƙwarai da gaske, ba don koyi ba, don ka rinka fassara al'amuranka da al'amuran tarihi ɗin ka ga menene za ka fa'idanta daga ciki ko kusa menene kuma sai a nufa ne za ka fa'idanta da shi. Sannan sai kuma an nitaq al-bakani li siratin nabawiyya, sai ka koma sai ka ainihin wato sake duban yadda ainihin wato tsarin wurin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda wannan zai baka kyakkyawar fahimta cewa an haifi annabi ne a tsakiyar duniya, domin hatta masu bincike a yanzu sun tabbatar da cewa ashe an yi kuskure wajen sanya agogon GMT da aka sanya ba a yi amfani da agogon Makka ba, domin dama a bisa tsari na ƙididdigar lissafi na sa'a ko mintuna ana fara daga tsakiya ne, domin agogo kewayawa yake yi. To tunda agogo kewayawa yake, ya kamata a ɗauki lissafin ne daga tsakiyar duniya, don haka suka tabbatar da cewa sun tafka mummunan kuskure, amma ba su gano wannan kuskuren ba sai da suka tabbatar da cewa Makka ita ce tsakiyar duniya, Ka'aba kuma ita ce tsakiyar Makka. Kenan Makka, Ka'aba ita ce tsakiyar duniya gaba ɗaya. A ƙarƙashin wannan, mutumin da aka haife shi a tsakiya kai kuma an haife ka a can gefe, yaya za ka auna kanka da tashi da taka rayuwar? Ko da a tsakiyar gari ne wane yake, wane kuma yana gefen gari? Ka dubi tsarin rayuwarsu tun daga abincin da suke ci har ɗabi'unsu ba iri ɗaya ba ne. Dubi mutumin da yake rayuwa yanzu a tudun wajen Zaria, sannan ka je ka ɗauki mutumin da aka haife shi yake rayuwa a Kufaina ko a Gwargwaje, sai ka ga nau'in tunaninsu ba iri ɗaya ba ne. wannan da ke rayuwa a kufaina ko a gargaje da wancan da ke rayuwa a zaɓi ko a dogarawa idan ya shigo ya ga an kasa dankali an ce mura 200 sai ce kai ana sata a bariki kalmar farko da zai fara cewa kenan sannan kai kuma da zai danta kasuwa sai dauke ka wawa ne wannan zaka siya mura 200 wannan yayi tsada tsaya mura 50 ko da kan an je kawai ba za a samu a lokacin ba amma dai ya gani hukunta cewa cuta ake sata ake yi ko kun fahimci wannan wannan tunanin shi kenan da kasuwanci ko to haka tunanin shi yake game da noma in ya zo ya same ka a tsakiyar tudun gada kana da gida sai yace kana baka da rinjini baka nemi ne wannan rayuwa ai akwai wahala ka ce kullum za ka rinka yin aure kai akwai wahala kai kuma in ka je sai ga yanzu ne saboda Allah har yanzu da baka huta da noman nan ba ita ni ne ni ne ban dai ta ba rayu ai ban jin dadi ma sai na yi noma to ka duba irin wannan kare wajen tunani yayin da kai ka dauki noma wahala ne shi kuma ya dauki awo wahala ne ba haka kuke tafi a harda amma a gari daya kuke shi yana gefe ne kai kana tsakiya balle wanda yake tsakiyar duniya da kai da kake gefen duniya dole ne kun ga a tsaya a yi nazari dangane da waɗannan al'amura wannan nazari shi ne zai kai ka zuwa ga duk yadda ka tashi gudanar da al'amura sai ka san cewa mutumin da yake tsakiyar duniya irin ainihin wato ƙasar Makka da mutumin da yake gefen duniya irin Najeriya ko Senegal ko makamantan haka tunaninsu ba iri ɗaya ba ne ɗabi'arsu ba iri ɗaya ba ce a yanzu idan alhazanmu suka tafi aikin hajji gani suke waɗannan mutane wasu irin mutane ne masu wahalar sha'ani haka su ma suke ganin noma ɗinnan wasu irin mutane ne masu wahalar sha'ani misali sai ka je ga an bai wa alhazai ɗaki da iya kwandishin da kafin da komai ga wurin cin abinci an shirya wa alhazai inda za su rinka zama suna cin abinci amma sai ga wani alhaji ya zo ya je tabbata da tabarma a kofar gida ya kwanta sai ce wallahi ya kwana cikin iya kwandishin ɗin mura yake yi sai shi kuma ya ga ah to ai in ka kwana a nan yanzu ga bola ga sauro ga kaza ina za ka kwana a nan sannan ya za ka zauna a bakin hanya kana cin abinci yaya ma za ka rinka cin abincin da ainihin ba daga kamfani ba ba daga hotel wanda NASDAQ ta bada rijista ba kawai wata tabbar hotel da miyar kuka kana kwabawa kana ci sai ga Balarabe yana kai da kai shi kuma wannan murna yake ya ji miyar kuka ta hada a bakin shi kun ga tunanin ya saba ko bai saba ba ya saba saboda bambancin wuri amma fa wancan ya tsinci biyar wancan ma ya tsinci biyar wancan idanuwan shi biyu zuciyar shi ɗaya duk komai nasu na halitta iri ɗaya ne amma me ya bambanta su wuri amma addini iri ɗaya ne a ƙarƙashin wannan to da'awar ma in aka tashi gudanar da ita to sai an yi da irin tsarin da yake ba irin wannan ba a nan ne zan nuna kuskuren nau'ukan mutane guda biyu kamar yadda na saba shine waɗanda za su tafi su je su yi karatu a wasu ƙasashe sai su yi da tunanin irin yadda tunanin mutanen can yake su za su kawo nan su ce dole irin shi ba a ɗabbaka da kuma wasu waɗanda za su ainihin wato ɗauki tunani irin na nan su kuma su ce don menene da kaza kaza na ƙasashen Saudiya ƙasar kaza ƙasar Misira ƙasar kaza ba a yi haka ba bambancin wurin jama'a yakan taimaka wajen bambanta hanyoyin gudanar da ainihin jama'a yanzu a garin Kano suna da al'ada wanda in ka zo Zariya ka yi ta in Allah ya so in dai aka san ka da ita ba wanda zai baka ya duk Zariyan nan amma a Kano ba komai bane karfe 7 na magariba sai ga mai gida ya dauki kwano ya tafi zai siyo abinci a zo a ci a gidan shi abincin rayuwa wannan al'adar idan ka yi ta a nan Zariya ka shiga uku don ni ina yaro na ji wanda ya zo neman aure gidanmu kalmar farko da aka ce sai aka ce wa mutumin da ke cin tuwon sayarwa ba ya dauka a baya cin tuwon sayarwa ma ya zama ne ya zama aibi to balle da daddare amma yanzu da Kano da daddare sai dai sun daina wannan ɗabi'ar amma shekaru 20 da suka gabata kana na da wannan ɗabi'ar dare zai zuwa ga babban mutum alhaji ya ɗibi kwanuka an je an sayo tuwon sayarwa an zo an ci a gidan shi babu wata matsala kuma ba na ƙasa ba ne ba aibi ba ne amma a nan Zariya in kai haka to matsala ne a ƙasar Adamawa ku in ka sake aka ganka a bakin titi kana cin abinci inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kafin ka ga mutum abincin mai ya labari ya shiga cikin yola cewa danki yana cin halala ce a bari yana cin abinci kaga duk wannan menene duk wannan bambancin wuri nake so in nuna mana bambancin wuri ne kawai ya kawo in ba haka ba babu inda qur'ani ko hadisi ya hana ka cikin sayarwa babu inda qur'ani ko hadisi yace dole sai an aje mulki a gidanka an yi fiye haka ne al-muhimm ka ciyar da matar amma ku je da dabi'u suke anan gari ya waye a kasar maka sai da mutum ya je ya sayo gurasa da kaza da kaza ya kawo gida dai 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 ne a cikin shekara wani za a kunna ainihin murfin gidan shi sai uku ga kitchen ga murfi ga komai yana da shi amma sai ka ga cylinder gas wani sai ta shekara bata kare ba dan ba a girki a sayo na rana a ci a sayo na safa a ci a sayo na yamma a ci har babban malami har kowa ne ne haka ba ba su mai da wannan a bakin komai ba saboda ne saboda bambancin wuri bambancin wuri yanzu a kasar Saudi Arabia malami ya zauna daga shi sai hula haka sai ji kamar tsirara yake yayin da a nan kasar Mauritania da Maghrib sai ka ga babban malami shi kuma sai ya sa babban riga da ƴantuki da wando babu hula a kan shi rawanin nashi ma sai a goge shi a ninke shi sai ya rataya shi kamar budurwa haka a kafada sai ya fito haka shi ne kuma babban malami a nan kasar Maghrib ko kuma a Mauritania shin menene ya kawo waɗannan bambance-bambance na tunani da ɗabi'u bambancin wuri ashe dole yadda ake gudanar da wa'azi a Makka ba lallai ya zama daidai a gudanar da shi haka a nan Zaria ba ko a nan Kaduna ko a nan Najeriya yadda ake gudanar da shi a nan kuma ba lallai ne ya zama haka ake gudanar da shi ba to wannan na daga cikin matsala mai muhimmanci wadda mutanen mu na nan da ke tafiya can karatu ba sa fahimta kamar yadda mutanen su na can su kuma in suka zo nan ba sa fahimta kowa sai ya ce irin yadda ake a garin sa haka za a yi idan dan Misra ya zo wanda shi kullun dan Draba ne ya saba taji da tsalle ana sassarfa ana fofoti a wurin zanga-zanga in ya zo ya zauna ya ji wata uku ba a yi zanga-zanga ba sai ka ji yana cewa lafiya ma'ana ba a yi zanga-zanga ba lafiya in ana zanga-zanga to shine ana zaune lafiya kenan rayuwa ta yi daidai mutumin Falastinu in ya zo Najeriya sai ya dinga tunanin kada da wani bom ya tashi da shi don har yanzu bai ji karar bindiga ba bai ji karar bom din ba to bai san da ina ne bom din zai bullo mishi ba shi abin da yake so ya ji bindiga ta fashe a can bom ya tashi a can to ya tabbatar nan lafiya lai ne amma in ya zo ji duk garin shiru ya zai fara barbar ko inda yake tsaye ne bom din zai tashi sai ne yana dubban yana tashi to ka ji ikon Allah kai kuma yanzu idan kana kallon talabijin ka ji tirin bom ya tashi sai da ban ce fadi haka kai kuma sai ka ji kallo wannan din ne ne ya kawo wadannan bambance-bambancen bambancin wurare Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu ainihin saurara a nan insha Allah ta'ala sai zuwa mun yi darasi ne daga an gina da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah.